بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أهوال عباده جنا وفطرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه وهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأثبل على الآسين سترا. أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه لبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفو ولا مثيل ولا نذير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. بايع حكيم وما سوى البركة إلى من سلم على دين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ma Allah mu dauki sarki godiya wanda ya cikin hikimarsa ya kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka, masallacin gidan marigayi Alhaji Ahmad Cancanji, Allah ya ji dansa da rahama. A jerin giyar karatuntukan da muka saba kowane mako na Asabar, wanda wannan Asabar ta yau 26 ga watan Sha'ban, hijirar Annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina shekaru 1447, wanda kuma hakan ya daidai da 13/14 ga watan Fabrairu 2026 miladiya. Rana ce da muka ayyana cewa za mu yi hutu na karatuntukan da muke gabatarwa sakamakon zuwan azumin Ramadan, wanda wannan hutu ra'ayi ya haɗu a kan cewa za mu gabatar da muhadara mai taken wace ce ya mace, wanda wannan ta samo asali bisa wani matsala da ya shigo cikin karatunmu a baya. Muka ga cewa yana da kyau mu ware darasi na musamman da ya shafi ya mace don mu santa mu ƙara sanin wace ce ita, inda mace ta zama abokin rayuwarmu. Namiji baya rayuwa ba mace, kamar yadda mace ba ta iya rayuwa in babu namiji. Kuma akwai tambayoyi waɗanda suke yin kansu. Shin ita mace kawai rabin al'umma ce ko society da ake rayuwa, ko ko a wata halitta ce wacce take mai rauni wacce take buƙatar a daga yin wasiyya a kanta, ko ku a wata abace ko kayan saidawa ne da za a riƙa bujiro da ita da hotunanta a cikin kasuwanni da shaguna da ainihin wato mall da ainihin wato tarban baki a hotel da ainihin wato tarban baki a cikin jiragen sama da wurare mabambanta, gidajen gala da sauransu. Koko a wata halitta ce ita wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama ta, ya sanya ainihin wato sako ne mai girma dangane da al'amarinta a cikin wannan rayuwa. Waɗannan da ire-irensu tambayoyi ne waɗanda za su riƙa kaiwa da komo a cikin zukatanmu. Kuma alal hakika wannan maudu'i ne wanda yake mai faɗin gaske. A lokaci irin wannan ɗan kaɗan tsakanin magariba da isha'i,
ba zai isa mu babu limin haddinsa ba sai dai kawai mu taba abin da muka iya tabawa. Amma wace ce mace? Mace wata iriyar halitta ce wacce inda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta ta kasance tsuntsu ce ita, to da za ta kasance dawi su ne a dangin tsuntsaye. Inda a ce mace an halicce ta ta zamanto dabba, to da za ta kasance barewa kwarai da gaske. Inda a ce mace an halicce ta ne ta kasance wato wani irin kwaro, to da ta zamanto kamar abin da ya shafi filfilo, wani kwaro da muke ce masa filfilo, to da mace haka za ta kasance. Amma sai dai Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa da kaddara wasu sai halicci mace ta zamanto ƴar adam, ta zamanto mutum ce ita. Saboda haka mace ta zamanto abar soyayya, abar kauna, ta zamanto mata, ta zamanto ƴar uwa, ta zamanto uwa wacce take da daɗin zama. Mafi daraja da ainihin wato girman ni'ima da ɗan adam namiji yake da shi a bayan ƙasa a wannan duniya, wallahi ita ce ni'imar mace. Allah madaukakin sarki bai taɓa yi wa ɗa namiji wata ni'ima ba saboda Allah ta'ala ya bashi mace, sawa'an ta zama uwarka ne ko ta zama matarka ko ta zama ƴarka, mafi ni'imar da Allah ta'ala zai yi maka kenan. Wato ɗan fure ƙarami wanda bai da girma shi kadai sai ya sanya mata farin ciki, haka ne ɗan ƙaramin fure kawai sai ya sa ta farin ciki, haka nan magana wacce kake mai daɗi wanda za ka fito daga bakinka sai ka samu yardarta. Duk irin yadda kai ya komo aka riƙa gwamzawa hankali ya tashi da ka faɗi wasu ƴan kalmomi ƙwaya ɗaya biyu haka wanda suke masu daɗi, sai ka samu yardar mace. Haka take. Inda a ce mace ba wata aba ba ce mai daraja, ba ta da wani ƙima, ba ta da kataɓus, wallahi tallahi da Allah bai sanya ta ta zamanto huriya ba, wato ta zamanto huril aini a cikin aljanna wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai saka mu mune da ita. Malan ya nuna maka cewa ita mace, mace ce wacce take mai daraja, halitta ce mai kima, shi sa ta zamanto sakamakon mu a cikin gidan aljanna. Ita mace tana da daɗi, ita mace ita ce mace. Mace kuma wacce take da rauni, wanda rauninta kuma shine ƙarfinta. Idan ka kalli ɗiya mace za ka ga cewa lokacin da take yarinya ƙarama jaririya, to ita ce take buɗe ƙofar aljanna ga mahaifinta, tana buɗe ƙofar aljanna ga mahaifinta. Na ba ku labarin wani wanda matarsa ta haifi ƴaƴa guda huɗu dukkansu maza, wannan kuma ƙissa ce ta biyo bayan aure da wannan bawan Allah ya yi da matarsa. A lokacin da suka yi aure suna abin da ake cewa shahar al'asar, ana angwanci, suka yi alkawari tsakaninsu cewa babu wanda za su buɗe makofar gida, su zauna su ci amarci su ci angwancinsu har sai sun more, har sai bayan sati guda ko wani adadin kwanaki da suka yi intifaki a tsakaninsu. Haka kuwa aka yi, suna cikin gida ba fita ba zuwa ko'ina, can kawai sai aka yi ƙwanƙwasa ƙofa aka yi sallama, ko da aka leƙa sai a ga ashe iyayen mijin ne suka zo suna sallama. Miji ya leƙa ta labulai, ita ma ta leƙa ta labulai, aka gani ya kalle ta, ta kalle shi irin ce a dake alƙawarin nan da muka yi lalle mu tafi a kanta. Aka yi buɗe ƙofa, iyayen miji suka gama gaji suka buga ƙofa suka yi sallama shiru suka gaji suka dani. Bayan wani lokaci kuma sai ga iyayen matan, ita matar sun zo suna ƙwanƙwasa ƙofa, ya leƙa ta labulai, ita ma ta leƙa ta ga iyayenta, ya ga iyayenta ya kalle ta, ta kalle shi, ya za a yi? Ya ce a dake, kawai ce ta kama hawaye ita wannan mata. Kafin ka ce menene ta buɗe ƙofa, ya ce ke ya haka? Ta ce ba zan iya kallon iyayena ba suna ƙwanƙwasa ƙofa a ƙofar gida, ka ta buɗe musu ƙofa. Haka ya haƙura ya danne wannan magana ba tare da ya ce komai ba, har Allah azurta su da ɗan fari namiji, ɗa na biyu ma namiji, ɗa na uku ma namiji, sai da suka haifi ƴaƴa guda huɗu dukkaninsu maza. yana murna yayin farin ciki ayi walimar da aka saba kowanne lokaci idan an maka haihuwa ayi da amma da ta zo haihuwa na biyar sai ta afi diya mace a lokacin ne wannan mutum yayin murna yayin farin cikin da bai taba yin irinsa ba yayin waliman da bai taba irinsa ba yayin ka shanu yayin ka tumaki da awaki akai gagasumar walima abokan da suka ce wa da lafiya ya akai muka ganka a wannan yanayi kana murnar da baka taba yi bayan da kana da yaya maza sai ce wallahi yanzu na samu wacce za ta bude mun goba domin me ita mace ita ce za ka ji tausayin uba domin ni idan na girma lokacin da yayan nan guda hudu za su zo gida su zama suna da gidajensu in na zo ina sallama ba za su bude mun goba kamar yadda ni ba ba bude wani awaki yayan ba amma tun da ke kin bude iyaye kin ko bude ba naki iyayen kofa to ni ma yanzu na samu wacce in na zo za ta bude mun goba sannan kuma ita mace tana bude kofar aljanna ne ga iyayenta sannan a lokacin da take cikin samartaka ta zama to budurwa to tana cika addinin mijinta da ita ne addinin miji ke cika kaga ashe ba a bar wasa ba ce sannan a lokacin da take uwa mai tarbiya da shayarwa to tana zamantowa aljanna na daidai kafafunta ne duk wani da da yake neman aljanna sai yayi biyayya sai yayi ainihin wato ladabi a gaban iyayenta sannan ya samu shiga aljanna kar ka manta kai dan uwa mai albarka akwai sura su kusin da guda a cikin alqur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mata sunan su yace suratul nisa sai hadda ma suratul nisa as-sughra suratul talaq ana ce mata suratul nisa as-sughra idan ba ta da daraja za ga sunanta a cikin alqur'ani nan duk muna da alarammomi idan ko wani alaramma ya kawo mana wata sura suratul rijali a cikin qur'ani eh alimranin ma ta sunanta bane a gani saboda haka mace yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta wata iriyar abaci wata halitta ce mai zaman kanta so gabobin da zan tattauna akan wannan muhadara a takaice zan yi shi a gurguje kamar yadda na faɗa lokacin mu bashi da yawa mihimmin awwal da zamu tattauna ita kanta mace a matsayin yar adam da Allah ta'ala ya karrama ta mace yar adam ce ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mace tana da cikakken karamci kamar yadda kowane ɗa namiji yake da shi Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ya ku mutane mun halicce ku daga namiji da mace ba ci aka halicce mu duka maza ba a'a an halicce mu ne daga namiji da kuma mace ma'ana akwai dangin maza akwai kuma dangin mata kamar yadda ayat suratul nisa'i ta tabbatar ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida sai ce wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisaa ya ku mutane ku ji tsoron Allah da Allah ya halicce ku daga rai guda ɗaya tilo ita ce ran Annabi Adam alaihi salam shine mai kuma wannan ran nasa ya halicce masa matarsa daga jikinsa bayan halicce matarsa daga jikinsa yanzu sun zama su biyu ga uban mu Annabi Adam ga mahaifiyar mu Nana Hawwa alaiha salam to daga jikinsu sai Allah ta'ala ce wa batta minhuma rijalan sai Allah ya yada daga jikin Annabi Adam da Nana Hawwa maza da yawa ونساءً دماتا ديوة الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أروري أبنجي تعالى إني لا أضيء عمل عامل منكم نيبانا بات لادا واندي أيكي دقس فيكم يسمي من ذكر أو أنثى شن نمجني أيكم شي يجي أيكي حجي سامولادا ما تجي يجي أيكي حجي ذات سامولادا نمجي يجي أمرا ذي سامولادا ما تجي يجي أمرا ذي سامولادا نمجي أي سنكا zai samu lada mace ta yi sarata ma za ta samu lada namiji ya salla za a bashi lada mace in ta yi salla za a bata lada namiji ya ki ya salla ya samu zunubi mace ba ta yi salla ba ta samu zunubi duk abin da ka sani iri ɗaya ne haka Allah subhanahu wataala ya halicce mu saboda mace tana daidai da namiji a wajen imani za ce innal muslimina wal muslimat kaga ba a ce innal muslimin kawai ba akwai musulmi namiji akwai musulmi mace ko musulma mace wal mu'minina wal mu'minat duk inda ka je haka zaka gani akwai mu'mini akwai mu'mina saboda ka ba ware wata aljanna a lahira an ce aljannan mata ba ba ware wata aljanna an ce aljannan maza ba kare a dukkan su aljannan suna nan akwai na maza akwai na mata a hali ba ware ba an ce dole sai maza daga a namiji zai shiga aljanna mace ma za ta shiga aljanna malam hatta bayanin aljanna malamai suka ce na mace an yi shiru akan ta ne saboda kunya da take da shi
mace tana da kunya, mace tana da hishma. Shi yasa za ka ga hadisai suka yi dango wajen bayanin irin abin da Allah ya tanadar wa ɗa namiji a gidan aljanna. Amma wai shi ita mace ba ta da wani sakamako a aljanna ne? Tana da shi. To ai wannan kunyar ne, wannan hishmar da take da shi yasa ba ambata ba. Ɗa namiji kaɗai yanzu idan kana gaya masa abin da Allah ya tanadar masa a aljanna, za ka ga yadda yake murna, za ka ga yadda yake shauƙi, za ka ga yana murmushi, yana faɗin, yana buɗe haƙoransa mala, yadda ka sanya mutu yanzu nan ya shiga aljanna, haka zai ji. To shi ma kenan, ina ga kuma mace. Zan baka misali, akwai wata mata a aljanna, wannan matar a aljanna huriya ce. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza mashat masha khalfaha alfa wasifin wa wasifa, idan tana tafiya wato masu hidima a aljanna dubu maza suke take mata baya da dubu mata suke take mata baya, ana ce musu ainihin wato masu hidima a aljanna wasif su suke take mata baya, mutum dubu biyu kenan idan tana tafiya saboda tsananin kyanta. Hadisin Nana Aisha ne, yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba domin Allah ya rubuta ba a mutuwa a aljanna ba, to da ƴan aljanna sun mace min husniha wa jamaliha, saboda tsabar kyanta mutuwa za su yi ba. Sai aka tambaye manzo Allah suwa Allah ke ba wannan matar, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, wadanda suke umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga munanan ayyuka su Allah ta'ala ke ba wannan mata a gidan aljanna. Annabi yake cewa ya tabaha biha ahlul jannati, ƴan aljanna suna wa junansu alfahari min husniha wa jamaliha, saboda tsabar kyanta. Kaga wani dan aljanna kace to akai matarka ka zace ni kuma yace ai ni mata ta kaga wacce ce, ina fata ana fahimta, suna wa junansu alfahari saboda tsananin kyawunta. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna fil jannati hawra yuqalu laha lu'ba, akwai wata mata a aljanna hurul ini ce ana ce mata lu'ba daga lu'ab. Yau annabi ya ce law bazagat fi ma'il bahri, da za ta tofa yawunta a ruwan teku na duniya, na kana azba, da ya zama ruwan dadi, ruwan dadi. Amma matan duniya fa ka gani, zan cika da hadisi guda daya a cikin aljanna, ba wai dan mun gaji da aljanna ba, misali nake ba. Amma lokacin da nake karanto hadisan nan ka kalli gugogin ku, kowa sai murmushi yake yi, kowa yana jin dadi, akwai wanda ya sun fiyar da kansa kasa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa law anna imra'atan min ahli aljannati tala'at 'ala al-ard la adaa'at ma bainahuma wa la mala'atu riha, da a ce mata duma ta aljanna za ta leko duniya da ta cika duniya da haske da kanshi. Annabi ya ce wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha, dan kwalin da yake kanta mayafinta din nan ya fi duniya da abin da ke cikin duniya alkhairi. A wata riwayar Annabi yake cewa da za ka leko duniya la kana la tafa dawha dawu shams, da hasken ta ya dufa da hasken rana, hasken rana zai zama mislul fatilati bin nahar, zai zama kamar an kunna fitilar kwaili a rana tsaka, zai haska wani abu ne ba abin da zai haska. Waɗannan matan su ne aka tara dawa namiji, mata abinda aka tanadin musu aljanna ya wuce wannan. Mafi karanci Annabi ya ce idan matan duniya ta shiga aljanna, to duk kyawun wa'innan matan su ne barorinta, su ne masu hidima, an fahimta, su ne bayinta waɗanda za su riƙa take mata baya sai abinda ta ce. Saboda haka mace wajen imani daidai take da namiji, babu bambanci. Haka a wajen ibada, wurin bauta, kamar yadda muka ambata a sallah ɗaya suke, a azumi ɗaya suke, a zakka ɗaya suke, a kasuwanci ta babu mu'amala duka ɗaya ne. Sa'annan kuma akan abin da ya shafi adadin ladan da ake badawa, babu wani lada da ake warewa a ce wannan saboda namiji ne za a bashi kasan mata biyu, a'a ba rabon gado bane. Ina fata ana fahimta, wannan saboda mace ce shikenan za a bata kaso ɗaya, a'a wannan daidai wa daidai ake badawa, babu ainihin wato bambanci wajen aikin lada idan mutum ya aikata. Duk wanda ya fi imani da aikin kwarai shi ne wanda yake zama ɗan gaban goshin Allah subhanahu wa ta'ala, sawa'an namiji ne ko ko mace ce. Wannan ita ce mace, sa'an nan mace tana ɗaukan mas'uliyya a kanta,
domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, ita mace ita ma mai kiwo ce a gidan mijinta kuma za a tambaye ta kiwon nan da aka bata. Yadda ake tambayan mijin amanar kiwon da aka bashi na iyalansa, haka ake tambayan matar amanar kiwon gidan mijinta, abincinsa, ƴaƴansa, dukiyarsa, dukkan wani abun da ake tambayan na miji ita ma ana tambayanta akai ranar tashin alƙiyama. Saboda haka ta tsare ko kuwa a ta ci amana, ita mace ba wata halitta bace mai raunin dan adamtaka, a'a cikakkiyar halitta ce wadda take da kima, take da daraja. Hadisin da mafi yawan maza suke kawowa suke cewa mace tana da raunin addini da raunin hankali, hadisi ne ingantacce, amma matsalar maza ba ta ƙarasa hadisin saboda dalili guda biyu. Wasu ba su san ƙarshen hadisin ba, sun san shi ne kawai ya shahara a bakunan mutane da iya gajartar da suka sani. Wasu kuma a'a sun san shi har ƙarshe, amma suna kawo rabi ne don saboda ya biya musu bukata don su danne wa mutum haƙƙinta. Wadda ita ce gaskiya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi ya ce wato ma ra'aytu naqisatu aqlin wa dinin aqlaba li dhulbin minhunna, haka annabi ya faɗa. Shi ne ba su ƙara sawa, ai mata suna da raunin addini. Annabi yana yabon mata ne, yabo ne yake musu, yana mamakin su ta hanyar yabo wannan wato madu yake musu. Yace ma ra'aytu naqisati aqlin wa dinin, ban taɓa ganin wanda yake da raunin hankali ba, ba wai hankalin babu bane, yana da rauni a wasu lokuta, sannan kuma da rauni a addini. Ba addinin ba ta da shi bane, a'a sukan samu tawaya a wani lokuta ta ina, domin za a yi ibada. Yanzu muna cikin masallaci mun gabatar da ibada ta sallar magriba, akwai wata mata tana nan ba ta yi wannan sallar ba saboda tana jinin haila. Yanzu mun huce ta ko mun huce ta ba, wannan shine raunin da ake nufi. Mutane na ibada ita ba ta yi. Yanzu idan Allah ya taimake mu yaman arziki, muna fata Allah ya azurta mu za mu shiga wata Ramadan. Akwai mata da yawan da ba za a ɗauki azumin da su ba, ba don sun mutu ba, suna nan da rai amma suna jinin al'ada. Wata kuma ta haihu jinin biki take yi. A lokacin da waɗannan matan ba ta azumin, sauran mutanen gari sun ga a ce kai ku jira Talatu, ku jira Jummai, ku jira wacece wacece, ana yin haka. Ba wanda ake jira, ci gaba ake da azumin, kun ga an wuce ta an bar ta a baya. Wannan shine raunin da ake magana. Sannan kuma rauni na tunani da ake magana a kan batun mantuwa ne. Ɗabi'a ce ta halittar ɗan adam ya zama mai mantuwa. Namiji yana da mantuwa, mace ma tana da mantuwa, amma namiji ya fi mace ƙarfin ƙwaƙwalwar da zai tuno abu nan kusa, ita kuma tana ɗan ɗaukar lokaci kafin ta tuno nata, amma dukkaninsu suna mantuwa. To wannan mantuwan da take da shi a lokacin da ake buƙatar ta ba da waɗansu ma'lumat, shi ne ake buƙatar a sa su zamanto su biyu a matsayin shaida, don saboda ɗaya in ta manta ɗaya kuma ta tuna ma ɗaya. Shi ne raunin da ake magana. Allah ta'ala yake cewa wa tashhidu shahidaini min rijalikum, ku sanya mazan guda biyu su zamanto shaidu. Fa in lam yakuna rajulaini, idan ba a samu maza biyu ba, me Allah ya ce fa rajulun wa imra'atani, sai a sanya namiji ɗaya da mata guda biyu. Me yasa aka ce namiji ɗaya da mata guda biyu? Allah da kansa ya ce an tadilla ihdahuma, dan kada ɗaya a cikin matan za ta iya mantawa. Wannan shaidar da aka kafa ta, aka sa ta, aka rubuta ta zama ita ma shaida ce, ta manta ta ba da shaidar. Wata ɗaya da ya wuce, sati biyu da ya wuce, a shekara kila ma ko shekara biyu, ta manta a zo da ita a matsayin shaida, sai ta ce kai ina ma manta, anya anya da ni. Ya Allah ce fa tu zakkira ihdahuma ukhra, ɗaya sai ta tuna mata ta ce ke mamman wance, ki tuna mana lokacin kina goyon ɗan laɗi, har ma wani kayan shi nan yalo da yake sawa, ina cewa ina son kayan nan, eh gaskiya ba za ta tuna kwarai da gaskiya an yi haka, shi ke rasai ta tuna. Kaga raunin tunanin da ake magana ke fa tu zakkira ihdahuma ukhra. To yanzu waɗannan abubuwan guda biyu da suke da shi, annabi ya ce to ban taɓa ganin mai irin wannan siffar ba, amma kuma yana rinjayen namiji mai kaifin hankali sama da mace. Ina fata kuna fahimta. Ku kalli ibarar da kyau jama'a. Ma ra'aytu naqisatu aqlin wa dinin aghlaba li dhulbin minhunna. Idan ka kalli hadisin gaba ɗayansa, yana nuna maka cewa shin mata ku kadai ne naqisatu aqlin wa dinin, wallahi bai nuna ka yana nuna ashe maza ma na isa su akalin wajinin ne maza ma suna da raunin hankali maza ma suna da raunin addini kwarai da gaske domin ya ce ba ban taba ganin wanda ke da raunin addini da raunin hankali ba amma yake rinjayen namiji me kaifin hankali shi ma a lokacin sama da su kina akwai wasu waɗanda ba su ba da suke da irin wannan sifar tsira an yi mutaraka da su wannan miji zai kawo wannan sai makale to mastana da mas'uliyya jama'a kuma tana da wannan daraja cikakkiya niki wani tsani a gurguje ita mace Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta kulawa cikin alqur'ani mai sarki ya ba da misalai mabambanta na mazi da yawa waɗanda suke da alaƙa da mace a dangane da abin da ya shafi tsarki tsarkaka na imani Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ainihin wato mace ta zama ta fi kowa tsarki ita ce nana Maryam alaihi assalam a cikin alqur'ani Allah ta'ala yake cewa mene ya Maryam qurti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakiin a wacce aya yake cewa inna menene to istafaina istafaitu bi ne ya aya take istafaitu wa ma ya aya take cikin surat al-imran inna allaha astafaki mumtaz wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin Allah ya zabe ki ya ce nana Maryam a cikin matan duniya gabaki daya ya sanya kika zamanto mafi tsarki domin koda ana ganin cewa ta zo da da wanda galibi wani abu ne da ba a samu shi sai an bi ta wata hanya wanda ake ganin alaka tsakanin namiji da mace sai ya faru to dan saboda a wanke ta wanki soso da sabulu karshen wankin da babu irin sa Allah ta'ala ya ce ita tsarkakkiya ce sai take ce mata maryamul batul babu wani tsarkin da ya wuce wannan Allah ne ya zabe ta kuma Allah ne ya tsarkake ta ya sanya wannan bayanin cikin littafin alqur'ani wanda yutla ila yawmil qiyama nana maryam alaiha salam ba namiji aka sa ba a'a mace ce aka sanya ta zaman to take da wannan siffa ta ainihin wato tsarki ba wani namiji da aka zama sa'annan kuma idan ka kalli namuzar na abin da ya shafi sabati tabbatuwa da dogewa akan gaskiya babu wani namiji daya da Allah ya kawo bayanin sa a cikin alqur'ani sai mace ita ce Asiya matar Fir'auna ta sha wahala ta ji jiki Fir'auna ya gana mata azaba wanda mace ce kun sani da irin raunin da take da shi amma ta tsaya tsayin daka wanda da ba ta tsaya tsayin daka ba makila da Annabi Musa rade da halaka amma da ya qadi Allahu amran kana maqula dan Allah ya zartar da wani abun da ya kunta da ma sai Annabi Musa ya zo sai sa Allah ya ajiye Asiya a gidan Fir'auna tana matsayin matarsa ta kalli wannan da ta ce tana bukatar wannan da a rike shi a sa an yanfa ana take la ta tuluhu kar a kashe shi a sa an yanfa ana aw natakhidahu walada lalle zai mana amfani ko mu ce shi a matsayin da shi da ba sai da daga baki da ana Asiya ta rike ainihin wato Annabi Musa a gidanta ta rene shi ya kuma tabbata akan imani ita ma ta tabbata akan imani wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato tabbatar a hadisi cewa wannan mata tana ɗaya daga cikin mata shugabannin duniya a aljanna ko kuma shugabannin mata na zamanin su wannan mata Asiya ba irin abin da bata gani ba har ma hadisi ya zo ana azabtar da ita amma tana dariya tana murna lokacin da zata rasu Fir'auna ta sheke yi ai ba mutuwa ce bi ta bi da lai Fir'auna dan tana mata kuda da mugunyar azaba amma ana mata azaba tana murmushi me sai ta ce me yasa kake murmushi alamin suka ce Allah na nuna mata mazauninta a aljanna ina fata ana fahimta domin ta roki Allah a matsayin makwabcin ta farko kafin ta roki Allah ya bata gida sai da ce rabbi bilili indaka baitan fil janna ya Allah ka gina mini gida a wurin ka amma a ina sannan sai ta ce aljanna shi yasa malami suka fitar da ka'ida ta zaman tare duk sanda zaka zauna a guri sai ka fara duba su waye makwabtanka kafin ka je ka zauna a inda zaka zauna Allah ya hore maka zaka gina gida duba anguwar su waye za su zama makwabtanka a ina masallaci yake tsakanin da gidanka shin mutanen gidan mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki bane ana cewa wai aljaru qabla ad-dar ko wato makwabci kafin gida idan ba haka ba zaka je ka jefa kanka cikin bala'i zaka je ka jefa kanka cikin bala'i wallahi ko sati ɗaya ba a yi ba akwai wata baiwar Allah da ta kira take tambaya ta rasa yadda za ta yi mijinta ya tare a wata anguwa a nan cikin jihar Kaduna amma tana zaune yadda ka san akan kaya take zaune ƴan anguwan sun tsare ta kuma duk anguwan duk wani matashi a anguwan tace wallahi in dai matashi ne to yana shayi shayi ba abinda ta tsare musu amma za ta wuce ta shaga ji kuma tace haka za a kunna kida alquro fika har cikin gidansu suna ji kamar da gangan ake
sharafa yadda za ta to kalle irin wannan makwabtaka ba karatu ba ainihin wato zuwa a yi sana'a ba komai sai su kara da rashin mutunci shi yasa sai ka duba da kyau magabata suna ba zamantakewa da makwabtaka muhimmanci sama da komai wani daga cikin magabata makwabcin Abdullahi ibn al-Mubarak ya sa gidan shi a kasuwa zai saida nawa kudin gidansa dirhami 2000 amma da ya tashi sai ce a biya dirhami 8000 ya kai kasa kudi haka ya ce kwarai kudin gidan dirhami 2000 ne sauran kuma kudin makwabtaka da malam ne kwarai da gaske ba zai taba yadda ya salwantar da wannan makwabtakan ba in ka zauna kusa da malam za ka samu alkhairin malam ko ba haka ba ne shi yasa wata rana Abu Halifa ya samu labarin makwabcinsa zai saida nashi gidan shi ma shi kuma baci ne ya masa yawa lillahi na ta zuwa suna tayawa ba arele ba sai magana ta zo kullum mala sai malam ya ce gidan ya bin mai gidan kuma kyauta ya ce wallahi ba za mu yadda mu salwantar da makwabtakan wanda ke sanya makwabtaka da mu ba saboda ya ce shi mai gidan ba dan matsala ba zan taba rubuwa da malam ban san bar gida kusa da malam amma ka dole sai ya sa gidan shi a kasuwa shi kuma sai yake cewa wallahi la nudayya man arada an yalguman man ahabba jiwarata ba mu ma ba za mu salwantar da makwabtakan wanda ke sanya makwabtaka da mu ba to wal aksu sahih aka sun da yana nan daidai 100% akwai wanda zai daga gidan shi sai da saboda bala'i saboda musiba har ma wani yake cewa ya lumuna ne an bi'tu bi rukhas manzili suna gargina wai saboda na karyar da gida na ina na sai da shi a habbanza gida ne zai irin dirhami 10,000 na zai ce a bada dirhami 10,000 kawai a karba ya kada masa kararrawa suna zargin sa dan ya sai da gidansa a habbanza yace wa ma yadri an najaran hunaka yunqisu basu san ba akwai makwabci ne wanda yake kunta ta mu bare in sai da gidan kawai in bar gidan saboda bala'in sa saboda kana na Asiya ta samu kyakkyawan makwabci wanda babu makwabci irin sa shine Allah subhanahu wa ta'ala wallahi in kana neman makwabci ka nemi Allah ya ga makwabcin ka shagama har ma wani daga cikin magabata ina ga yahal burmuki lokacin da yake baiti a lokacin da ɗansa ya rasu yayi wasu baitoci na waka yana tsananin sadda yake cewa yayi baiti mai tsawon gaskare ne amma cikin kalmomin da ya faɗa yake cewa jawartu a'da'i wa jawara rabbahu shattana baina jiwarihi wa jiwari wato shi dan nawa ya makwabci ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma gurin Allah ni kuma ina cikin makiya na sauran mutane duk makiya ne yace amma kuma wallahi akwai nisa mai tsawo tsakanin makwabtakana da makwabtakan shi ba za ka hada wanda yake Allah ne makwabcin shi da wanda kuma dan adam ne azzalimi mai mantuwa shine makwabcin sa ba za ka hadu wallahi da ya mutu akai mafarkin Allah ya saka shi a aljanna Allah ya gafarta masa ake tambayar sa ya akai Allah ya gafarta maka yace da wannan waƙar da na faɗa akan dana da nace jawartu rabbi jawartu a'da'i wa jawara rabbahu shattana baina jiwarihi wa jiwari wannan kalmar ta sa Allah ya gafarta masa shi yasa jama'a wallahi kullun kake kallo malamai suke jan hankalin mu akan kiyaye harsunan mu in zamu magana domin harshe so da yawa abin da ke samu mu bakunan mu suke janyo mana wallahi bakin ka ne wani mai hikima ya ce ihfaz lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil maktub ka tsare harshen ka karka faɗi maganar da zaka zo a jarabce ka da domin bala'i yana tattare da bakin ka harshen ka abin da kake faɗa ne yanzu kallo wannan waka yayi amma ta kai shi gidan aljanna amma akwai wanda zai faɗa wani abu shi ma ta kai shi wuta sai annabi yana cewa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhati Allah la yatabayyanuha yahwi fi nari jahannama ila yawm al-qiyama ko kuma a dai riwaya ce yaktubu Allahu lahu sakhatuhu ila yawm yalqa mutum zai faɗi wata magana wanda akwai kusa ta Allah a ciki ba tare da ya sani ba
wallahi sai Allah ya rubuta yayi fushi da shi har zuwa ran da zai halice shi baka sani yace wa inna ar-rajula yatakallamu bil kalimati min ridwanillah dan adam zai iya wata magana na yardar Allah amma bai sani ba ma ya faɗi wannan maganar amma yaktubu Allahu lahu ridwanahu ila yawmi yalqa Allah ya rubuta yayi yardar shi bai sani ba har zuwa ran da Allah zai halice shi shi cikin yadda Allah yake tafiya wannan hadisin Harisa bin Bilal bin Harith al-Mughni kenan alqama ɗaya daga cikin marwaya hadisin yace wallahi kam min kalimatin aradtu an aqulaha kalma nawa magana nawa nake sani amma fa mana'ani hadisa Bilal bin Harith al-Mughni wannan hadisin yana hana ni yin magana sai raka mu tsara harshenmu ya ku bayin Allah ƴaƴan mu mu musu addu'a karka zagi danka karka ce mai shege karki ce ma danki shege karki ce wa yarki shegiya karki ce wannan fitinan nan a faɗi maganganu masu kyau da suke fitowa daga bakinki sai ki faɗa daidai lokacin karɓar addu'a bai sani ba ki faɗa cikin bala'i mala'iku sai su amsa kalli annabi Yusuf alaihi salam babansa da bakinshi ya furta babansa ne ya furta yake cewa mene inni akhafu an tanhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhib sai kuma zai ɗin ta cinye shi ko da ta ƙarya ce zai ɗin amma ta cinye shi ko bata cinye shi ba bakinsa da ya furta ai domin sun ce za mu tafi da shi za mu yi wasa da shi za mu yi kaza sai ce inni akhafu an ya'kulahu adh-dhib wa antum anhu ghafilun amma da aka tafi me ya faru da Allah an dawo da shi ai zai ɗin ta cinye shi ko da dai mun san zai barartatta ce kuma aka bari amma dai ta cinye shi ba ya dawo bakinsa kuma a gaba ma sai da ya sake maimaitawa ya ce la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa amma a ƙarshe zai faru sai da aka kama su aka ce ayyatu al-iru innakum la sariqun aka tafko su duk irin wannan ba shi ne ke furta a bai sai ya zo ya faru shi kansa annabi Yusuf din aka ce da ya dade a cikin kurkuku sai da ya roki Allah cewa ya Allah na dade a cikin kurkuku sai Allah ya ce masa kai ka roƙi kurkuku muka baka kurkuku da ka nemi afiya da mun baka afiya domin shine ya faɗa da kansa ya ce rabbi sijinu ahabba ilayya mimma yad'unani ilayhi to duk wata matsala da zaka shiga akwai wani alternative da yafi maka ba wai ka saka kai cikin bala'i za ka wani lokaci mutum ran shi ya bati sai ce in ƙarya nake Allah ya mun kaza 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 kanka wani mummunan magana wannan ba daidai bane kar ka yadda karka irin wannan da wani magana mai kyau wani bawan Allah ya shiga wani gari bakunta yana zuwa garin kawai sai ga mutanen garin sun ɗauki jana'iza za a kai ta makabarta sai bi su saboda neman lada da aka je makabarta ana saka wannan gawan a kabari kawai sai ya ga maza wanda suke haka kabarin da wanda suke tsaye a wurin gawan suna ta hiransu na duniya hada dariya kamar ma kai ka ce ba gawa suka kawo wannan abin ya bashi mamaki wannan abin ya tayar masa da hankali shine sai ya koma gefe ya fara zubar da hawaye na tsoron Allah yake faɗin wasu baitoci yana cewa yabkil garibu alaihi mal ayyabkil garibu alaihi mal laysa ya'rifuhu wa zu qarabatihi fil hayy masrur baqo yazo yana kuka akan wanda ga wanda bai ma santa ba amma kuma ƴan uwansa a cikin gari da cikin da zumunta suna nan suna farin ciki suna murna yana faɗin wannan baitin sai tarab akun nan wani wanda suke cikin magabarta tare da su sai ya matso kusa da shi ya ce masa bawa Allah ka san wannan mamashin ne ya ce wallahi ban san shi ba waɗannan mutanen da suke wurin ka san wani a ce ce wallahi ban sani ba ni ba ko ne na zo ne kawai na gani shi ne na biyo ku wannan baitin da na bi kayi ka san wanda ya baitin sai ce bai sani ba ya ce to wannan baitin da kai wannan mamacin da ake bindiya shi ya wannan baitin kaga baiti ya yi da bakin shi ya jama kansa magana magana sai ta faru da shi ba wanda ya san shi wanda bai san shi ba ko yana masa kuka amma ƴan uwansa na jini ga su a cikin gari suna ta murna suna jin dadi saboda aka ihfaz lisanaka an taqula fa tubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiq sannan namuzan a cikin alqur'ani na wafa'i mace ita ce mai wafa'i duk inda mace je ta kai ta kawo an san mace da halacci ne shine wafa'i ba butulci ba shi sa duk matar da sai butulci wallahi ba ta gamawa lafiya
in dai bata tuba ba in bata nemi yafiyar wanda ta hukuncin nan ba ko wane ne ko kawarta ce ko mijinta ne ko iyayenta ne wallahi ba ta gama wa lafiya in dai an miki halacci to ki maida halacci kar ki kuskura ki butulci to dan mace an santa ita mai wafa'i ce alqur'ani sai dai ba mu labarin mace mai wafa'i ce na la Khadija Allah ya kara mata yanda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho daga garin Hira ba gurin wanda ya je ce mace kuma ita ce ta kwantar masa da hankali ita ce ta samu masa da natsuwa har yana tunanin ma cewa ko dai jinnu ne suka same shi Nana Khadija take cewa kalla wallahi la yuzika Allah abadan tace innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa tusaidul ma'al ma'dub hazwa qarshan hadith aw kama qala alayhi salatu wassalam ta jero masa ayyuka ne ke da alkhairai mace ce ta tsaya a kai wanda kuma ita ce mace ta farko wacce ta ainihin wato shiga addinin musulunci ga baki da wane ne zai iya kallon waɗannan matan da irin karamcin da Allah ta'ala ya yi musu ya ce wa ya musulunci ya zalunci mace babu sai dai wanda bai san mace ba mace aba ce mai daraja da kima a cikin addinin musulunci kuma waɗannan mata da na bada misalin su su ne matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu nisa'iha maryam haka annabi ya ce wa khairu nisa'iha khadija wa khairu nisa'iha asiya imra'atu fir'aun waɗannan matan su ne mafi alkhairin mata a zamanin su annabi yake cewa mafi alkhairin mace a zamanin ta ita ce nana Fadima a lokacin sannan ita ce shugaban matan aljanna sannan yace falalan nana Aisha akan sauran mata kuma to kaman falalan sarif ne akan sauran abinci dukkan waɗannan mata ne ba maza ba mata ne ba maza ba wanda Allah subhanahu wataala ya daga al'amarin su mihwarun tsarin shi ne mace a cikin rayuwar menene matsayinta a matsayinta na uwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa aljanna ta hata a qadamil ummahat hadisi ne ingantacce ko annabi cewa aljannatu tahta aqdamil abwan haka ya fada a aqdami wa yace aqdamul ummahat aljanna tana karkashin dugadigan iyaye mata aljanna karkashin kafafun su ne uwa makaranta ce ta farko shi yasa wani mai hikima yake cewa al'ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raqi mace makaranta ce wanda matukar ka same ta ka ba ta tarbiyya to haƙiƙa ka tarbiyyantar da al'umma ne saboda a kula da tarbiyyar mata ita ce mai ba da tarbiyya ita mace ita ce wacce take haƙuri ta zauna da yara ta yi haƙuri da kaiwansu da komawansu ta yi haƙuri da bani bani ta yi haƙuri ba za ta yi bacci ba sai yara sun yi bacci ta yi haƙuri da ba za ta ci ba sai yara sun ci ta yi haƙuri da wanki da guga da tsabtace-tsabtace da dukkan wani irin kazanta da ake tahammuli a kansa mace za ta iya yin haƙuri wanda ɗan namiji ko ba zai iya yin wannan haƙurin ba shi yasa za ka ga duk mutum mafaɗaci baya iya tahammulin abin da mace take tahammuli ba zai iya ba yanzu dan Allah zan tambaye ka kai da kake kallo na za ka tuna yaushe ka taɓa sa wa ɗanka famfa yaushe ka taɓa wanke mai bayan gida da ya yi ka cire mai famfa ka canza masa ka taɓa masa wanki ka taɓa goge mai kaya ba abin da ka sani game da ɗanka ƙarami sai dai ka gan shi a wanke a gyare an sa masa hoda an sa mai turare yana ƙanshi mala ka ɗauke shi kana murna ka fito waje kana cewa ga ɗanka kana wa duniya ɗanka da matarka ta gyara shi kana kai dan baban nan dan baban nan nawa kai da ya baka fitsari za ka ce ke kuma mai gogi a shi laifi shike nan ka gama tsakanin ka da shi ba za ka je ka gyara ba za ka taya ka haka miki ko ba haka miki ba jama'a to waɗannan su ne mata da suke tahammulin wannan da yawa idan ka kalli manya-manyan malamai wallahi za ka ga bayan ilimin su ɗin nan wata mata ce mace tsayayya wadda ta tsaya har suka samu wannan ilimi sannan matsayin mace a cikin al'ummar mu a wannan zamani na biyu ita ce mace mata ce banda kasancewar ta uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waj'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya kauna da tausayi a tsakanin ku domin duk namijin da ya aure mace soyayya ce ta sa ya aure ta da kauna haka ita ma matan da ta aure namiji soyayya ne da kauna ta sa ta aure shi dukkan wani irin aure da aka daura shi kowane iri idan babu soyayya da kauna akwai matsala tun daga daiwa shi yasa ba a yadda da auren dole ba a musulunci ba a auren dole addinin musulunci abin da ya dana shi shine auren soyayya kana so tana so duk sanda aka zo da wani ba ta san shi karke da dora miki aure da shi kai ma ubanta karke da ta dora wa ƴarka aure da wanda ba ta so haka kai ma namiji karka aure wanda ba ta baka so saboda shi so ba aro ba alfarmarsa ba a siya da kuɗi ba a kwacansa kawai Allah ne mai saka san a cikin zukatan bayi النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها اعتلق وما تناكر منها اختلق وتري دنجي دنجي دولا تتصن جونا أتكن دنجي إلا نرأيكم كو شيك غسل سابا رجونا سنة سن جونا سنة قولا بجونا أما دولا تتصن جونا بتلقى عالم الأرواح شيك غسل سابا حتى سوى شيك غمو شيك با دنجي إيا با أنما با فكسنش با بيسنك با يوكك فارة حدوا كون مجي كومة شيك sai ka ji kawai gaba ɗaya hankalinka ya kwanta da ita ki ji hankalinki ya kwanta da shi ko da ba wai san ki yake da aure mai kyawa san aure yake masa ba amma kin na tsinci kai ma ka na tsinci ita a haka ake gina aure amma za ka ga wata kuma ko wani ba ka san shi ba mai san ka ba amma ka ji gaba ɗaya ka tsane shi gaba ɗaya ba kai ka tsane shi kawai ki ji ba ki san shi ba ki so ma ki da an kira sunan shi ba ki so ki haɗu da shi a hanya gaba ɗaya bai yi ba zukatan naku ne ba dangi ɗaya ba in ji magan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ita mace Allah ya sanya soyayya da kauna a tsakani kamar yadda muka ce ba a yin aure na dole domin Allah ya ce fankihuma taba lakum minan nisa ko wato sai abin da ranku yayi muku suka ne abin da kake so ka ji dadi wannan idan na aure ka gaskiya zan samu natsuwa zan samu kwanciyar hankali saboda ina son ta ina kaunar ta to ita ka ce in aura da sharadin fahimta na tsora ke ma sai ki ce wannan namijin shine wanda in na aure shi zan samu natsuwa zan samu kwanciyar hankali to shi ake so kyawara in ya cika ka'idoji da requirement din da ake bukata a aure shine addini da dabi'u na kwarai ba kuɗi ba ba wani abu na duniya ba ba kyau ba addini da dabi'u na kwarai sannan mu sani cewa ita mace ba baiwa ba ce mace iya ce cikakkiya kuma ya zama dole mu mu'amalanci mace a matsayinta na iya ba baiwa ba kana kawo maka 'yar mutanen gidanka kamar yadda ita baiwa ka dinga wahalar da ita ka dinga hantararta ka dinga cin mutuncinta lokacin da kake son ta zuwa kake kana 'yan murya a gidansu amma da aka baka ita kuma ka zo ka ci amana to kar kai haka idan kai haka wallahi kai mutunci kuma Allah ba zai kale ka ba ka rike ta kamar yadda iyayenta suna son ta suna kaurarta suka baka ita to ka rike ta da amana النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اكرم النساء الا كريم ولا اهانهن الا رحيم با مي كرم ما سي متوم كيركي وندي يسان متينشي دان درجه دان متان كيركي با مي ولاقان تما سي شي متينشي دا سي متوم بنزا وندي بي سان درجه ما سبا ولاقان تشي شيكه ولاقان تاس اكوي مي دوكان ماشي دا بيل دين سوجوجي اكوي مي دوكان ماشي دا غورا دا كي دوكان براي هكا كي دوكان ماتاسا akwai wanda ya da ki matarsa ya faffasa mata hanci akwai wanda ya ki matarsa ya rubuto takarda malam na da ki matata na karya mata hakori amma hakorin bai cire ba wai akwai kisasi a kaina kaga dole wai yana tambayin kisasi bai kallon munin aikin da ya aikata na tabbatar da iyayenta inda sun san dukan ta za ta yi za ta yi wallahi ba za su baka auren ta ba annabi ya hana a aure mace a aure mace ko mace ya annabi ya hana mace ta aure namiji saboda yana duka ko ba ka yi faɗa ba ya ce mata amma Abu Sufyan fala yad'u al-asa an atiqihi sannan ya hana aure namiji saboda talaka ne da ko sisi wa amma Muawiya fa sauluku la malala shi talaka ne da ko sisi to sai take cewa mun wanne zan aure a cikin su annabi ya ce kace aure ko dai a ciki saboda ta idan namiji ya zo neman aure a duba me sana'ar shi farko tukunna ba sai katuwar sana'a ba inda yana yin wani abin da zai iya rike kansa da wannan matar ta su alhamdulillah arziki na Allah ne idan matar ka tana so idan kai yar tana so kai ma mijin da ta kawo shi ma yana son ta to kai sa musu albarka yar sana'ar ta karama Allah zai iya huda musu ba wanda ya zo duniya da arziki idan kai ne ubanta kana da wadata to ka bashi jami ka gani kila ma fi ka kashin arziki ai yadda ka taimaka kai ma ka taimake shi saboda ɗanka ne zargin gari saboda haka mace tana da daraja shi yasa dole a karrama su a musu mu'amala irin na yaya shi yasa Allah ya umarci maza da su ciyar da su su ci fatantar da su su ba su wurin kwana Allah ta'ala yana cewa li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qutira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah dole ne kai wannan وعلى المنسي قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف ذكر الله تعالى يا يؤمر نيغا مذا دان صبو رسوكي وانا حقي لواجب يدئي اي ماتا
انقار وانا كو سانا مشئتا اين هنواتو كان ثابت جنسوا الله يقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لكي تسكنوا إليها دوكو سامنا سوا إذوا قريش وجعل بينكم مودة ورحمة سنة أبنوكو أشكم الأمة متأيسة إياتي النبي صلى الله عليه وسلم أين أشامن آل جاريتين دم سمن دين تربيا سند أما تابنا ديو حتى تبلغ حسك بلغ يمس أوري النبي يقول جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين زي زورانا تاشن القيامة دليل شهاك ميشا آل جنة yan mata guda biyu kawai Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ne warin rabi a gurguje shine karamcin da addinin musulunci yayi wa diyamaci abubuwa da yawa muna kallo ba mu sani ba zan ba mu misali kwaya biyu ana yawan kuka da batun gado an danne mata haƙi an bata kaso dai an ba namiji kaso biyu abinda namiji ya dauka baya cinye shi zai cinye shi tare da wannan ƴan uwar sa mace idan mijinta ya koro ta a gidansa ina za ta gidan dan uwanta za ta ci za ta dinga ci abinci a waje abincin wa za ta ci abincin shi za ta ci idan ta dinka iyalansa tufafi zai yi ne banda ita za ta duka haka ne akwai sauran misalai da yawa ina wannan dai saboda lokaci ana nuna min lokaci kuma ni gaskiya har yanzu ban ba kai dai gaban ban cikin karatun gaskiya da ba na fada kuma muhadara ai tunda muhadara ce aka ci kuma ta hutu ne
eh rana ɗaya ce ko
an fahimta duka da zamu yi a gurgudare so misali na farko wannan ke da ban so matsanta a kansa sannan misali na gaba dangane da abin da ya shafi ainihin wato bandar bangado da addinin musulunci ya ainihin wato ba maza ka san su su biyu an gane ko da ake ganin cewa addini ya zalunce su to ba haka bane a zahirin gaskiya ce mafan su yi ina fata ana fahimta domin namijin nan da aka ba guda biyu ba shi da kosisi matan nan ita take da wannan ɗayan har da ƙarin nashi inda muna da lokaci za mu yi bayanin wannan a wuri na biyu kuma shi ne batun saki suna cewa an zalunci mace da ake sakinta ya za a yi aure kuma a ce a saki mace ai wannan wulaƙanci ne wannan zalunci ne a'a addinin musulunci ya karrama mace ne saboda me saboda ya shar'anta wannan sakin mace za ta iya auren wani namiji tana cikin bala'i da musiba cikin wannan gida yana zaluntarta yana cin mutuncinta Allah ta'ala sai ya halatta cewa a take ta je ta aure wani namiji da hankalin ta zai kwanta inda ba halatta sakin ba za ta zauna ita rayuwar ta tazo shikenan a tazo a wahalce kuma ta koma a wahalce haka shi ma namiji za iya samu yana cin wuya a wurin matarsa tana dandana masa kula baya iya zuwa gida sai tai bacci saboda bala'inka kwanan da gaske akwai wanda bai zuwa gida sai ya karanta ayoyin ruqiyya mala wallahi sai ya karanta tuba dan dama alaikum da zu inna idin zu qulu hiya kafin ya gida saboda bala'inka to shi ma sai aka halatta in ya rabu da ita hankalin sa ba zai kwanta ba zai aura wacce take tana son shi tana kaunarsa ba za ta zalunce shi ba saboda haka Allah madaukakin sarki da ya tashi ya ba mace gado wanda a da gadon ta ake yi ita ba ta gado sai dai a gaje ta a cikin kayan gado sannan Allah ta'ala ya ba ta haƙƙi na mallaka ita mai kwanda a ce ita aka mallaka yanzu ita ce ma za ta mallaka ina fata ana fahimta ka je ka tambaye wanda yake rabon gado zai gaya maka akwai abin da ake so tamlika Allah ya ba ta wani lokaci cikakken dukiya rabin dukiya wani lokaci an ba ta ɗaya bisa hudu wani lokaci an ba ta ɗaya bisa bisa takwas kana ji kana kallo kuma duka za a saka a ba ta haka Allah yake ba wanda kuma ya sai hana idan miji ya aure mace ko da rana ɗaya ne wallahi ta zama matarsa ce ana ɗaura aure yau ya mutu yau tana da garin shi haka ne ko ba haka wani yana kuma da garin ta ya mutu insha Allah ba wanda ya fi abin da ya yi ta gani saboda haka addinin musulunci shi ba mace cikakken iko irin wannan akwai matan da na sani ta gaji mijinta a ƙasa da wata shida daga yin aure da su kuma da ba ita bace matarsa wata mata ce daban
har sun haihu da waccan matar ita matar sai suka rabu shi ita matar da gado sai ƴaƴan da ta haifa ne ko suka gado amma wannan matar da ta aure shi kasa da wata 6 ina ga maka sai da ta gaji gado kusan miliyan 100 ai za ta samu in siya yake da kudi za ta samu waye ya bata Allah ne ya bata kuma ka ce addinin musulunci ne ya bata wannan
idan da ana kallon dadewa ne sai ke da ma kuwa ba ku yi ba wallahi ma ki da ko jifi ko ba ka za ce ba ko a ce za a dan bantara mata kawai dan san mata amma dole a bata haƙƙin ta ne addinin musulunci ya murwace wannan addini ya bata iko na neman ilimi yadda maza suke neman ilimi ita ma dole ta je ta nemi ilimi addinin musulunci ya bata iko da zaɓin zaɓan miji ba ce wai a zo a ce sai an zaɓan mata miji ba ita ke da zaɓa da kanta ya mata ya kwanta mata a rai a bai mata ba bai kwanta mata a rai ba ai haƙuri kawai har sai an samu wanda ya kwanta mata a rai an gane wannan ko miliwar na biyar a gurguje nauyi da Allah subhanahu wataala ya ɗora mana mu dangane da ƴaƴa mata na farko wajibi a gare mu mu kyautata wa iyayenmu gaba ɗayansu iyayenmu mata mutane ne da suke buƙatar kyautatawa da mutuntawa da darajtawa da azzamawa duka mu ba su wannan daraja wanda yake da ƴaƴa mata zai gaya maka irin tausayinsu ma ba iri ne bane da na maza yana da ƴaƴa mata yana da ƴaƴa maza to zai iya gaya maka bambancinsu da juna a mu'amala a magana a tausayi a komai ina fata ana fahimta sannan na daga cikin abin da ya zama wajibi a kanmu shine mu karrama su a matsayinsu na matanmu kar ka zalunci matarka ka darajta ta ka karar da zuciyarka gaba ɗaya wajen kula da matarka kai mata abin da ranka zai ji daɗi ba asara kai ba idan ba ka da shi to ba ka da shi ne amma in har kana da shi kai ruwa akwai mazaje mun saba da cewa mu je tukuban mai tsire ko teburin mai shayi mu ci mai daɗi su kullum sai dai a bar su da mara kyau kullum mara daɗi idan ba a ci mai daɗi a gidanka ba ka tabbatar da cewa babu ne Allah ya duba zuciyarka babu ne amma idan akwai wallahi ka zalunce su ba ka zama shoguji na garwa kuma Allah zai tambaye ka dan sai ka ci ka ci da su ka tufatantar ka tufatantar da su duk abin da kai sai ka kula da su a wannan yanayi sa'annan kuma wajibi a gare mu mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu musamman ƴaƴa mata tunda muna magana akan matan ne mu kula da tarbiyyar su wajen tsare musu mutuncin su kar ka bar ƴarka tana fita tsirara babu shiga na mutunci babu shiga na kamala ba hijabi da tsaraici da hijabi please call me da tsaraici kaya an saka kaman ba saka kaya ba kamar yadda annabi yake cewa kasiyatun ariyat sun sa tufafin amma kuma tsirara suke kar ka yadda da wannan duk abin da yake akwai hishma akwai kunya to ka sa ɗanka akan haka ka bi ka tarbiyyantar da ita akan wannan kar ka yadda ta zama tana tabarruji na dade ina ta tunani annabi Musa alaihi salam wai me ya gani a matan mutumin nan na Madiyana da har aka mai talla tsaye aura wallahi in ka je ka duba tafsirin ayar zaka babu wani abin da take da shi na quality wanda zaka ce ga wani capacity ta samu wato da ya wuce kunya da take da shi haka Allah ya faɗa cikin alqur'ani yace wa ja'atu ihdahuma tamshi ala istihya'in ala istihya haka tazo ta samu annabi Musa qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana aka je kuma aka mai sayin aura ko ba ta kai ba yace inni uridu an unki haka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'zurani samaniya hijr kaji ba har annabi Musa ya yadda ya zauna yayi bauta sai an samu hijja takwas a matsayin sadaki har yace masa wa inna atmamta asharan fa min indaka in ka cika goma fa kai ka gada ma wa ma uridu ana shukka alayka dan bazo in takura maka kai shekara goma ka sai ba takura bane ko mu ce generation muka ce hijja shekara amma ba shekara bane hijja shine generation na sha mana irin wannan jaran generation shi ake nufi da hijja ma'ana idan aka samu kaka na haihuwar dabbobi in suka haihu an samu hijja daya in suka kuma haihu an samu hijja biyu haka sai an samu kakan haihuwan har so takwas ko so goma domin annabi da aka tambaye shi akan annabi Musa takwas din yayi ko goma annabi ya ce aswalul ajalaini yayi aswalul ajalaini kuma shine jakar burana wa hijja goma ko samaniya hijja ba shi annabi Musa bai asharan din annabi Musa yayi kuma Allah ta'ala bai faɗi irin nau'in dabbobin da annabi Musa zai kiwo ba walalla ɗayan masar ne da suke haihuwa kullum ne ko duk sati suke haihuwa misali kinkiya ma duk wata shida take haihuwa misali so biyu suke haihuwa shekara ko to kaga duk ya danganta da irin nau'in dabbobin so lallai mu kula da iffa na matanmu
domin bala'i ne ke afkowa cikin al'umma da gidanka idan ana tsareci a cikin gidanka gashi kawai idan yana fitowa a cikin gidanka shedanu suna da wurin zama wallahi suna da wurin dabdala lokacin da Nana Khadija ta tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gogoye ce mata ina tunanin fa kaman aljani ne yake so ya kama ni a wannan lokacin sai Nana Khadija take cewa annabi ba aljani bane bari kuma ka gani zan yi proving ɗinka wrong cewa wannan tunanin naka na aljani ne ba haka bane idan ya zo wanda yake zuwa barka yana ganin shi ka gaya mu Nana Khadija kenan mana mace ce ba namiji ba eh mace mai kamar maza kenan to shine annabi ya ce gashi na ina ganin sa yana jin alamar sa yana zuwa mala'ika Jibril yake gani sai Nana Khadija sai haka da dan kwalinta ta dan bude ta dan gashi zai zuwa sai ce mata ya yana zuwa tace yayi ce mata yana zuwa sai ta kara matsawa da shi haka gashi ya fara fitowa yanzu ba zan ce ya dakata sai ta kai kara tana buda tace yayi ya ce mata yana komawa bai zuwa saboda sai ta kara dawo da dan kwalin tana rufe gashi sai ya ce mata gashi ne yana dawo yana rufewa sai da annabi ya rufe Nana Khadija ya rufe gashi da mala'ika Jibril ya zo wurin ta gane cewa mata wasu irin halitta ne da su ne kadai waɗanda suke a yanayin da suke da wanda Allah ya yi su shi ne halitta su ya fi kowa sanin su da ya ce a wa mayu da sha'u fil khiliyati wa huwa fil khisami ghayr mubin su sun taso ne cikin ado da kwalliya kuma a wajen jayayya da rigima ba su iya magana ba rigima sai hada ta da mace ita ce take da gaskiya amma sai ta kama kuka kai ne take da gaskiya sai ta kama kuka haka suke yarinya tun tana yake shekara biyu zaka tana zama gaban mulki tana kwalliya ita ma to haka suke su dabi'a su ne sauki ne ina fata ana fahimta suna da faranta rai idan suka faranta maka zaka ji yadda ka san kai ne dan wasan maza amma fa idan suka juya to zaka ji kuma me yasa kai a wurin ba haka suke to amma dai sai kai hakuri jalibul liyunan nan nasu kuma yadda na faɗa raunin su a cikin farkon su a cikin raunin su yake gaba na gaba shine dole ne mu tsare su daga fitina duk wani abin da yake fitina ne mu kare matan mu a kansu fitinar shiga cikin maza ne fitina ne na inda hidima take matar ka za ta anguwayi kokari ka kaita ya fa alkhairi a kan ka bar ta je ta kadai ka je ka tsare ta ka ba ta kariya akwai matan da ta je aikin haji daga cikin magabata ta hada da wasu mugaye a aikin haji mutuna mata bara suna ta kai mata farmaki to ta je da kaninta za ta je jifan shaidan ne sai ta ce wa shegari kan ya raka ta lokacin da kan ya raka ta ba wanda ya zo kusa da ita kuma ana jin tsoro to saboda kaga ita mace tana son wannan kariyar ta tsare ta so idan za ta wani wuri raka ta da wanta ko kanin ta ya raka ta ko kai ko wani mahaifin ta akalla dai kar ta fita kare Allah mai sarki shirye da mu akwai misalai da yawa waɗanda na so in bada amma wala Allah zan iya ainihin wato kyale su ba tare da na bada su ba sai da kiwa ɗaya ko biyu dangane da ainihin wato waɗannan misalai amma kafin nan ka tambaye kanka ya kake mu'amala da mahaifiyarka da take mace domin na san aka ce mahaifiya ba namiji bane kai ma kana da mahaifiya ta mace halitta ce wadda take irin wannan halittar da muke magana ya kake mu'amala da ita ita uwarka mahaifiyarka wadda ta haife ka wadda ta dauki shirin ka wata tara mafi karanci kenan dan tana iya wuce wata tara da dadi da ba dadi dan dano ya canza a cikin bakinta ba ta iya kwanciya kai tsaye da kowa ke kwanciya ba ta tashi kai tsaye da kowa ke iya tashi kwanciya da dabara tashi da hikima ɗanɗanon bakinta ya canza abincin da ta dafa mafi daɗi ba ta jin daɗinsa sai na makwabta take so ba su ƙazanta akwai lokacin da za ta ci ƙasa saboda ta samu kwanciyar hankali ba kuma wani dalili ba ne kai ne a cikin cikinta akwai lokacin da za ta ci hatta sabulu tana tonawa yana mata kumfa tana zuwa akwai matan da haka ta riƙa yi akwai mai kankaro ƙasar banɗaki danshin nan na cikin banɗaki ne salgadin nan irin fit wannan danshin sai ta karkaro shi kawai take jin daɗi akwai wanda take zuwa ta zauna a banɗaki tana jin zarni shine hankalinta zai kwanta akwai matar da ake bani labarin ta anan riga sai faru gawayi yara suka zo suna wasa da gawayi suna rubutu a bango ta ɗauki gawayin ta tsalla ta ji ya mata daɗi ƙanshin gawayin ya mata ta sa aka nemo mata itacen gawayin a idan aka je aka siyo gawayin mai gawayin aka ce gidan wance ta aika aka je babu gawayin a yanzu bar sai da ta faɗi inda ta siyo itacen aka kona itacen don a samu wannan gawayin ta rika tauna su a cikin bakinta akwai wanda yace matarsa kiran shi take ya baro kasuwa ya zo gida in ya zo gida tace yi me zai yi ba dariya ba ya shiga ban daki bayan gida warin bayan gidansa kawai take zo tare da ko yana bi ko bai ji sai ya ji yayi bayan gida ya girgiro shi kawai kana tunanin yadda ba yake kata wahala bayan ka zo kai wahalar da yake a nakuda ka zo kai fita ba za ta ji ba za ta yi fice ba za ta yi kaza ba har ka zo ka kai inda ka kai mala kai tunani kana daga sautinka a kanta ko kana magana a hankali ne wata rana Abu Huraira mahaifiyarsa ta kira shi take cewa Abu Huraira ya daga murya ya ce labbaiki ya umma aka ce sai Abu Huraira sun kinda kai dinga astaghfirullah astaghfirullah saboda ya daga sautinsa sama da mahaifiyar shi da yazo sai labbaiki ne sai ce labbaiki irin da karfi din nan ya dinga istighfari wallahi aka ce duk talaucin da Abu Huraira yake ciki yana cikin talauci yana cikin matalauta a sahabbai sai da ya nemo bawa ya siya ya yanta shi dan neman gafara Allah akan daga muryar sa ya sama da tabayi da shi to da Allah ce wa bil walidaini ihsan to lalle agani akwai wanda daga cikin magabata haiwa yana da uwa makkiya wadda take da surutu kana irin surutun nan tana da salatul lisan amma kuma tana tabon hankali irin su cin su din nan yana cikin darasi irin haka a masallaci a masallaci dake majalisun sa dake tattare da gidansu yana cikin dalibai za ta zo ta bala masa kira ya haiwa ya haiwa sai ta kira sunan shi yace labbaiki ya umma ya tashi je yana gani idan ta je in yaje ya same ta kai ka dauka wani mugu abu ne fa sai ta je ka sawa kaji abinci kajin da ne take dan kiwo yan kwaya biyan tsaki yaje ta sa musu abinci ya ba su ruwa haka zai je ya sa musu abinci ya dawo sai ce almajiransa tadrisukum nafil karantar da ku nafila ne wa ta'atu ummi wajib yau mahaifiyata biyayya ko wajibi wajibi yau mahaifiyata biyayya dagari dai daga cikin magabata ya ce wallahi da ni da dan uwana mun kwana akan mahaifiyar mu wallahi yace shi dan uwan nawa kwana yana qiyamul layli qiyamul layli ya kwana yana yi tun daga farkon dare har alfijir ni kuma me nake yi yace ina wa kafar mahaifiyata tausa tausa nake mata ina dan mata masaji har gari ya waye yace kuma wallahi ban yarda a raba min ladan qiyamul lailin shi da ladan yin wannan tausan da rewa mahaifiyata ba kowa ya rike rashi saboda daraja ka san wannan da tausan yafi wancan ina fata kuna fahimta to da ka kalli mahaifiyarka ka kalle da kake yin magana da ita sannan kuma shin ka tauye haƙƙin su da na matakka duka yau kanka wannan tambayar akwai abin da kai kanka ka sani ba sai wani ya gaya maka wallahi a bangare kaza na tauye haƙƙin ta a bangare kaza kuma na tauye a bangare kaza ban tauye ba duk sai ka kalli wannan yan uwa masu albarka mace ta wuce duk yadda kuke tsammani an gane wannan ko abinda zan ba ku misali a matsayin ta kamar yadda nace duk wani malami akwai mace a bayansa ku kalli Imam Ahmad ibn Hanbal mace ce uwarsa mijinta ya rasu tun yaron yana dan karamin yaro aka ce taso ta rene shi yana maraya ba ta da miji armala ce mana goruwa tana tashi cikin duhun dare ta dauke shi ta kai shi majalisi ya je karatu wurin malamai ta tsaya har sai an gama karatun ta kara dawo da danta amma kalli yadda aka samu Imam Ahmad yanzu a duniya inda matan nan ba ta hakuri ba za a samu Imam Ahmad kuma mace ce tayi wannan gogara ba mamaki inda uban na nan mawal Allah ba za a samu Imam Ahmad din ba kware ne gaske amma da ta tsaya tsayin daka sai gashi an samu Imam Ahmad ibn Hanbal kallin Rabi'atul Ra'i yaro ne matashi duka shekaransa 17 amma a Madina sai da aka bashi dama ya fara bada fatawa malaman Madina wannan lokacin Rabi'atul Ra'i uban sa jihadi yake ya tashi zai fita jihadi uwar tana da cikin shi ya tashi yazo zai sallama da ita sai bawan Allah kanka tafi gaban mu fa ga halin da nake ciki da tsawon ciki shi kuma ya ji an kira hayya alal jihad to ina za ka yi za ka dawo ce wallahi sai sanda Allah ya dawo da in Allah ya sa na dawo alhamdulillah idan ban dawo ba mu hada aljanna haka ya ga mata to ya za mu yi da rayuwa yace na bar miki dirhami 30,000 zai shaki ki kula da kanki da dan da kika haifa tace Allah ya kiyaye hanya wallahi ya kama hanya yake yau ne gobe ne shiru ba tai wani aure ba tana zo ne aka yafi Rabi'atul Ra'i mala uban ya dawo sai bayan shekara 17 da barin Madina ya gashi Adam ya shigo Madina kawai wasu abubuwa suna nan yadda suke abubuwa kuma sun canza tabi'ar tace sunna ta manzon Allah sallama in sun dawo daga tafiya ba sa zuwa gida sai sun fara da masallaci shi alwalati nafila sannan su ita gida lokacin labari ya idan cewa wani ya dawo daga tafiya shikenan shi ma ya zo na masallaci yayin nafila akai sallan magriba da shi kawai sai ya ga wani majalisi an ala shi an cika shi a masallacin annabi ga wani malami yaro dan karami matashi malam yazo ya zo yana da ilimi malam yadda ka san a bakin sa ake wahayi ilimi yayin tama makin yaran yana sha'awan yaran yana jin dadi yana kallo yana cewa Allah sarki kaga wannan yaran inda a ce ni ma ina da da wal Allah da zai kai shekarun wannan yaran ya zo akai karatu akai tambayoyi malam ya ka gama akai sallar isha'i aka gama da aka watsa ya tsaya dan ƙara sanafin fulishi kowa ya watsa shi kuma ya kama hanyar gidan shi yana zuwa gidansa ya gane gidan yana zuwa ko da ya tura kofa sai ya gama sassa a tsaye da wani mutum da miji a tsaye a kusa da ita sai ya zara ta kuri tana ganin haske da buɗin takobi tana kallo ta gane cewa mijin ci a larifin dakata kar a yi gaggawa ta ce masa ya bunayya adrik abaka maza ka yake ɗana je ka riski mahaifinka yana zuwa ya ce fa'iza bihi fatan ladhi haddathal nasa fil masjid yace sai ga shi a ce wannan matashin da na gani a masallaci wanda ya karanta da mutane a majalisi shine wannan yaron a gabana nace masa kai wane ne yace ya abati ni ne rabi'atul ra'i ban kai shekara 16 da malaman Madina suka bani dama da izinin karantarwa a majalisin manzon Allah da kuma bada fatawa a Madina ƴaƴan mu shekaran su nawa wani irin ilimi muka ba su amma abin tambayar shine wannan da ya tarbiyantar da wannan yaron ya zama haka rabi'atul ra'i na mace ce ko namiji mace ce inda matan mu ne na yanzu ka kalla wannan dirhami 30,000 din duk wani mulmul da suwa baki da nan za a kare da kasuwar ka za a ci wannan kaza kafin ka ce menene ya riga ya kare malamai suke cewa abinda zai baka mamaki kyawun tarbiyyar uwar da ta iya sarrafa dirhami 30,000 ba ta kashe su a banza ba ba uba ba taimakon namiji koko iya shi yaron da ya iya zama ya taso a matsayin maraya daga shi sai mamansa har ya zama to yanda ya zama mutanen suna da yawa to saboda haka yan uwa masu albarka kamar yadda nace ba zan fara duka ba dan saboda yanayin lokaci zai ainihin wato dauke mu ba tare da mun iya rikita ba na san kuma akwai iyayen mu da yawa cikin uzura uzura ake shi dai abinda akan ce wai malayu zuraku kulluhu la yusruku jilluhu da abin da ba za a iya samu gaba ɗaya ba to kuma gaba ɗaya ba za a bari ba sai a tsantsanta abin da ya muka fada so muna fatan Allah madaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu ya bamu dadan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karanci ilimi Allah ya kai mana wannan wata da muke tinkara na Ramadan muna addu'a Allah madaukakin sarki ya azurta mu da kaiwa ya sanya mu daga cikin wadanda zai yanta a cikin sa ya bamu ikon azumtarsa ya kuma gafarta wa iyayenmu da malamanmu da kuma kai haske cikin kaburburan su haka muna amfani da wannan dama shi kansa ne wannan gida wanda ya gina wannan masallaci muna addu'a Allah ya jaddada rahama a cikin kabarinsa Allah ya fi kurakuransa Allah mai kin sarki albarkaci zuriyarsa ga babban mu a zaune malam shekara da shekaru tun ba mu zo duniya ba ake ta gwagwarmaya ake karantarwa da jagoranta al'umma muna fata Allah ya kara masa lafiya shi ma Allah ya kara masa lafiya Allah mai kin sarki ya kara masa lafiya shirya masa zuriyarsa shi ma da sauran iyayen mu ga sunan kullun muna tare da su cikin wannan masallaci a karatuttuka na mako-mako da ake yi duk dai suna karfafa mana gwiwa kwarai da gaske muna jin daɗi muna fatan Allah ya rayuwar su albarka da zuriya su gaba daya Allah mu da yake sarki ya saka muku da alkhairi kuma da kuka zo kuka zauna kuka saurari wannan karatu wanda yake ba wai na cancanta in muku shi ba amma dai karambani irin na dan adam muna fata duka Allah ya hada mu cikin lada idan mun yi daidai wanda muka yi kuskure kuma duka Allah ya kai mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته